السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. بيان هكا ينقوى مسلمي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. barkan mu da sake saduwa a wannan yammaci a wannan masallaci na Alhaji Muhammad Indimi da ke jihar Borno a garin Maiduguri a wannan yammaci na ranar Laraba 18 ga watan Ramadan. Hijira ta ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga Makka zuwa Madina 1429, yinin da yazo daidai da 17 ga watan 9 shekarar miladiya ta 2008, a inda muke cikin tafsirin surati Hud. A jiya mun kwana akan aya ta nawa ne? To, kafin mu je ga ayoyin da zamu karanta, akwai wata takarda da jiya aka bani. Mun san mun yi magana akan tafsirin fadar Allah, afa man kana ala bayyinatin min rabbihi wa yasluhu shahidun min. Inda muka tsaya muka yi dogon bayani na fayyace tafsirin da malamai suka yi ma wannan aya din, da maganganu da ra'ayyuka daban-daban, wanda muka karkare da bayanin ra'ayin Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah wajen fassara wannan aya din, inda muka ce man kana ala bayyinatin din nan shine Annabi sallallahu alaihi wasallama da mabiyansa gaba daya, wa yatluhu shahidun minhu din da muka ce shine Al-Qur'ani mai girma. Akwai kuma tafsirin da Ibn Taymiyyah shi ma yake cewa shahidun minhu din nan yana nufin wato al-amal as-salih, aiki na kwarai da mumini zai yi. To, mun kawo ra'ayyuka daban-daban, daga ciki mun kawo ra'ayin mabiya addinin Shi'a, wanda muka ce sun ɗauki wannan aya a matsayin ayoyin da suke misalai da su, waɗanda suke cewa sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallama sun jirkita su, sun rikirkita su, sun cire wani abu, sun gabatar da wani abu, sun jinkirtar da wani abu, shi yasa ma aka kasa gane ma'anar ayar. Kuma ayar tana magana Sayyidina Ali, wanda a jiya dai mun yi bayanin cewa wannan magana ce mai rauni, ko da an samu wasu daga cikin littattafai na sunna sun kawo ta ne ta sigar bayanin ra'ayyukan da aka faɗa, wanda mu ma mun faɗa sun kawo ta ne ta sigar bayanin wala ya ce kaza, wala ya ce kaza, wala ya ce kaza. To, amma a jiya sai aka kawo wata takarda, wanda wasu wanda suke da'awar su mabiya addinin Shi'a ne suka rubuto ta zuwa gare ni kai tsaye, wato zuwa ga Muhammad Sadiri da Lemo. To, wannan wasiƙa sun rubuta ta da Larabci, kuma sannan sun fassara ta da Hausa. Abinda dai suke faɗa a cikin wasiƙar, suna kira ne zuwa ga cewa a ba su dama su ma su yi bayanin aƙidar su a gaban jama'a. Sannan kuma ni da na zo Maiduguri ba wani abu da na yi sai sukar aƙidan wasu muminai da cin mutuncinsu da sunan yaɗa addinin Allah, tare da cewa ba na koyi da manzo sallallahu alaihi wasallama wanda aka aiko shi rahama ga duniya gaba daya. Suka ce banda zage-zage ba abinda nake yi, saboda haka ina taimakawa makiya Allah America da yan kanzaginsu. Suka ce su a tsammaninsu na zo nan ne domin in haɗa kan abinnan kan musulmin jihar, abinnan jihar Borno garin Maiduguri. To, amma kuma sai na yi abinda ba haka din ba. Suka ce kuma wannan ayar da na fassara, afa man kana ala bayyinatin min rabbihi wa yasluhu shahidun minhu, ta cikin surati Hud. Suka ce masu adalci daga cikin malaman tafsiri na ahlus sunnati wal jama'a su ma haka suka fassara ta da cewa sayyidina al-aiki nufi. Suka ba da sunayen littattafai irin tafsirin Tabari, tafsirin Fakhruddin Razi, mafatihul ghaib, da su ad-durrul mansur, su kanzul ummal, da dai littattafai kamar guda 10 da suka rubuta. so yanzu shigowa ta kuma sai aka bani wannan photostat din shi ma na wani littafi ne wanda daga bani shi na fahimci cewa duk littafan goma da suka kwafo suka rubuta ba wai littafan suke da su suka duba ba don a cikin wannan abinda shi ya rubuta musu shi suka dauka saboda ka littafi ɗaya ne kawai amma nan kaga littafi goma aka yi maka list goma shi ne wannan littafin saboda haka kaga wannan shi zai abinda kuma zai tsara nuna maka cewa ba san abinda suke yi ba domin na farko zan fara da ita wannan aya din da abinda suka kawo in ba ku manta ba mun karanta wannan isnadi na Abbad ibn Abdullah wanda muka ce Ibn Abi Hatim ya ruwaito shi wanda muka yi magana akan cewa shi Abbad ibn Abdullah din shine illar wannan riwaya wanda yake cewa sayyidina Ali shine ake nufi wanda malamai sun ce yana da illa shi Abbad ibn Abdullah kaga mun kawo shi mun faɗi illarsa kuma ka kuma kawo mana shi a matsayin hujja kaga ya akwai shirme wannan shi ake kira al-musadara ala al-matlub malaman mantiki suna kira wannan al-musadara ala al-matlub kai hujja da abinda shi ake jayayya da akansa ne ban yadda wannan isnadin ya inganta ba ya za ka yi mun hujja kuma da abinda bai inganta ba a gurina kaga akwai shiririta to sannan waɗannan sunayen littattafai da suka kawo tafsir al-tabari kamar yadda kuka sani yana kawo ra'ayyuka daban-daban ya ce wane ya ce kaza wane ya ce kaza wasu sun ce kaza sai ya kawo isnadin wasu sun ce kaza sai ya kawo isnadin daga ƙarshe sai ya ƙarƙare da faɗar ra'ayinsa shi kuma in ka ce tabari ya fassara aya da kaza to ya kamata a ganta cikin ra'ayin da ya magana ya ce ni ga abin da na zaɓa ko duk mutumin da ka ce tabari ya fassara da kaza ya kamata in ka duba littafin tabari ka ga cewa tabarin nan ya ce ni ma na yarda da wannan fassara haka take amma in ka ga ya saba mata ya ce wannan ba daidai ba ce ga daidai din sai kuma ka ce haka tabari ya ce kaga anan babu adalci shi yasa kamar maganar da muka faɗa kuma muna nana ta tafi da yaushe Ibn Taymiyyah yana cewa idan wajen a yi amfani da hankali ne shi a sun fi kowa wauta idan wajen a kawo naƙali ne wato a kawo ruwayar maganar wani sun fi kowa ƙarya to kaga dai in ka koma tafsirin tabari ruwaya ya kawo ra'ayyuka sai ya ce wa qala al-akharun wasu kuma sun ce ale ake nufi sai ya kawo isnadi haddathana Muhammad ibn Umar al-Asadi haddathana Ruzayd ibn Marzuq qala haddathana Sabbah al-Farra' an Jabir an Abdullah ibn Nujay قال قال علي رضي الله عنه ما من رجل من قريش الا وقد نزلت فيه الايه منكرا wannan ajiya to da ya kawo wannan sai a ƙarshe sai yake cewa wa aula hadhihi alaqwal allati zakarnaha bis sawab fi ta'wil qawlihi wa yatluhu shahidun minhu qawlu man qala huwa jibril sai yace magana da tafi daidai a cikin maganganun duk da muka kawo maganar wanda yace wa yatluhu shahidun illa ala nufin jibril kaga shi fara'in da ya zaba amma an kawo shi cikin jerin waɗanda suka ce ala ake nufi an yi adalci anan an yi gaskiya anan an yi ƙarya saboda haka har ya kawo ma maganar waɗanda suka ce ala din ake nufi ya yi raddinta in ka koma duk zaka gani kada mu ɓata lokaci da yawa yace aula al-aqwal allati zakarnaha bis-sawab qawlu man qala innahu jibril yace wannan shine yake daidai cikin maganganun da muka faɗa sannan isnadin da ya kawo riwayar da ya kawo da isnadin da ya kawo a cikin salsalar isnadin na farko akwai mutumin da ake cewa Sabbah ibn al-Farra' Sabbah ibn al-Farra' din da zaka je ka bincike littafin tarajum ba zaka ga tarjumar sa ba akwai wani wanda yake da kama da irin da sunan sa ana ce da shi Sabbah ibn Yahya al-Muzani wanda shi kuma dan shi'a ne sannan a cikin salsalar isnadin inda ya kula zai ga an ce an Jabir watakila bai san wani Jabir ake nufi ba wannan shine Jabir ibn Abdullah al-Ju'fi Jabir ibn Abdullah al-Ju'fi rikakken dan shi'a ne shi'ar ma baka sarafidanci ba wai shi'ar biyayya ga ko girma abin nan iyalan gidan manzon Allah ba a'a shi'a ta zagin sahabbai da kafirtar su Jabir ibn Abdullah al-Ju'fi wannan ita ce aqidarsa in ka duba al-Majruhin na Ibn Hibban yana cewa kana min ashabi Abdullah ibn Saba wa kana yaqulu inna aliyan yarji'u ila ad-dunya aqida sake nan yana daga cikin mabiya da yahudan nan Abdullah dan Saba wanda sayyidina Ali ya ringa kona mabiyansa saboda suna cewa sayyidina Ali Allah ne to Jabir ibn Abdullah al-Ju'fi wanda shi ya kawo ruwayar a sanadin cikin kafin Tabari ta hanyar sa aka samo maganar mai wannan aqidan ne mabiyin Abdullahi ibn Saba ne kuma kuma har ma yana ganin cewa sayyidina Ali zai dawo duniya wai bai mutu ba yana nan cikin girgije saboda haka in an ji tsawa an ga walƙiya da sayyidina Ali ne wannan yana nan cikin littafin Shi'a a rubuce saboda haka su a gurin sayyidina Ali ba mutuwa yayi ba sama aka yi da shi to Jabir ibn Abdullah al-Ju'fi shine a wannan isnadin fa da yake cikin tafsirin Tabari shi yasa Tabari ya jefar da maganar kuma ita kadai ce ruwayar da ya kawo sannan ya kawo wasu ruwayoyin sannan ya zabi shi abinda yake ganin shine daidai amma sai aka ce shi ma ya ce al-aqidi kaga ƙarya ta Shi'a fa shi yasa sai an yi a hankali sannan tafsirul kabir ko at-tafsirul kabir sun rubuta tafsirul kabir wanda duk yana daga cikin jahilcin nasu at-tafsirul kabir al-kabir sifa ce ta at-tafsir ba zai zama mudaf wa mudaf ilayhi ba at-tafsirul kabir shi da ake kira mafatihul ghaib na Razi Razi shi ma ra'ayyuka ya kawo kamar yanda Tabari yayi shi ma kuma zai dauko ne daga cikin abin da ya gani an rubuta a littafin da suka gabace shi saboda haka shi ma abin da ya kawo ra'ayyuka ya kawo daga ƙarshe shi ma sai ya zabi ra'ayin da yake ganin shi ne daidai yace al-bayyina din nan afa man kana ala bayyina din nan ana nufin annabi sallallahu alaihi wasallama da mabiyansa yace ko ana nufin mu'mine ko ana nufin annabi da mabiyansa gaba daya al-bayyina din nan ana nufin mu'jizar annabi sallallahu alaihi wasallama ko al-qur'ani da aka bashi wayatluhu shahidun din yace ana nufin injila saboda haka shi bai ma dauki waccan maganar ba amma shi ma kaga an kawo shi alif saboda a baka tsoro kai da baka da karatu ka ga list din da tafai goma sai ka dauka duk suna goya wa Shi'a bayani wanda ko ba haka bane tafsirur Razi tafsiri ne da malamai suke ta magana akan sa ko da ma a ce Razi ya tafi kan wannan maganar wannan ba zai lizimci ahlus sunnati wal jama'a ba saboda tafsirur Razi shine tafsirin da ake cewa akwai kwashe kwashe a ciki ana har ma wasu suna ce ba fihi kullu shay'in illa tafsir ko bai ma zaka samu a ciki sai dai tafsirin ne babu to Razi ba ash'ari ne wanda yake jalt wanda kuma an san a irin ra'ayinmu da fahimtar mu dangane da ash'ariyanci kaga ka kawo mana shi a jeri ballantana ba kuma ba tare da kai sannan ad-durrul mansur na Suyuti ka kawo Suyuti a cikin waɗanda suka fassara ayar da cewa al-aqi ne ad-durrul mansur in ka cire muqaddimar Suyuti in ka cire muqaddimar tun daga kan fatiha har karshe ba ya da magana a ciki bai ce komai ba gum yayi wanda bai ce komai ba ka jingina masa magana layon saboda sakitin qaul shi bai faɗi komai ba ruwayoyi ne yake kawowa wani ya ruwaito kaza wani ya ruwaito kaza wani ya ruwaito kawai abin da yayi tayi tun daga farkon littafin har ƙarshe kada girman sa ya baka tsoro tun daga farko har ƙarshe abin da yayi tayi kenan shi bai ce komai ba amma nan an ce ya ce gaskiya ka faɗa ko ƙarya sannan kanzul umman ba littafin tafsiri bane ko littafin tafsiri kanzul umman ba littafin tafsiri bane wani ne yace zai tara duk hadisai in an ce duk hadisai da mai kyau da mara kyau saboda ka dan hadisai kawai sai rattaba su akan huruful mu'jam don haka duk wani abin da ya gani an ce haddasa na zai fada ko gaskiya ne ko ba gaskiya bane ka kawo mana shi a matsayin hujja ba ma ma limin tafsiri bane ballantana har ka ce ya fassara ayar kuma malamin ahlus sunna wal jamaa kaga shirman Shi'a ka kawo tazkiratu khawasul umma na Sibtin ibn al-Jawzi na san bai taba maganin littafin ba dan duk wannan littafin da nake faɗa ba ganin su akai ba duk anan aka kwaso su littafin goman su ne wannan photostat din na hannuna Sibtin ibn al-Jawzi sunan shi Yusuf ibn Quzughli dan na san watakila da za a yanka shi ba zai faɗi sunansa ba sunansa Yusuf ibn Quzughli baturke ne ya rasu hijiran manzo Allah tana 654 wato a ƙarni na 7 yana da wani littafi mir'atu zaman littafi ne na tarihi wanda zahabi a tarjamarsa a cikin sayar yake cewa na ga littafin da ka ga littafin ka gani za ka san ɗan Shi'a ne Ibn Taymiyyah a cikin Minhajus Sunna mujalladi na 4 yace shi abin da ya fahimci wannan mutum shi Sibtin ibn al-Jawzi kawai ɗan duniya ne me za a bashi kawai me kake so ya wallafa maka littafi akai ka biya shi saboda haka in ya haɗu da 'yan Shi'a zai wallafa littafan da suke zagin sahabbai saboda haka in ka duba cikin littafin mir'atu zaman akwai zagin sahabbai da yawa a ciki saboda ya gamsar da ƴan shi abinda za su bashi na kuɗi na dukiya na duniya in ya hadu da sarakunan da suke da'awar abin nan bin mazhabar Abu Hanifa ya wallafa musu littafin da yake daidai da mazhabarsu in ya samu kuma inda ahlus sunna suke ya wallafa littafin da yake girmama khulafa ur-rashidin saboda haka Ibn Taymiyyah yace dan duniya ne kawai wannan duniya yake nema yace daidai yake da mutumin da aka ce ala ayi madhhabin anta sai yace fi ayi balad aw fi ayi madina wai an tambaye shi kai wace mazhaba kake yace a wani garin ko a kowane gari da mazhabarsa in yana garin sunna shi sunna ne in yana garin shi'a shi shi'a ne ce wace mazhaba kake ce a wani garin to haka Ibn Ibnul Jawziyyah yake to ka kawo shi a matsayin wai aje mu wai mu je mu duba malamin tafsiri ne na ahlus sunna kuma littafin da ka kawo ba ma littafin tafsiri bane to haka inda zamu bi ya kawo as-sa'labi fi tafsirihi tun daga nan nayi shakkar anya ma wannan littafin suke da shi domin littafin as-sa'labi at-tafsirul kabir na sa'labi zuwa yanzu ba a ma buga shi ba makhdud ne shi mai wannan aikin wanda yayi aikin wannan littafin ya koma ya gano makhdud din ya rubuta musu shafi ya rubuta musu abin nan sai suka dauko suka rubuta nan amma littafin sa'labi makhdud ne har zuwa yanzu baya da tafsiri matbu akwai tafsirin sa'alibi akwai sa'labi mutum biyu ne sa'labi malamin al-wahidi ne asbabin nuzul don sun kawo asbabin nuzul ana na wahidi malamin sa ne shi as-sa'labi shi kuma kamar yanda Ibn Taymiyyah yake cewa a tafsirin sa yajma'u shay'an wa ziddahu ka hatib laylin ne wato kamar mai itace a cikin dare mai yin itace da daddare zai iya dauko ma miji ji yana san ice ne sauraka komai yake tarawa sauraka akwai hadisai barkatai wanda ba su da inganci a cikin tafsirin sa haka nan almajirin sa al-wahidi duk da cewa Ibn Taymiyyah yana cewa shi yafi almajirin sa kasancewa akan aqidar salaf al-wahidi yana da tawili a cikin aqidar sa amma banda sa'alabi sai dai kuma littafin sa ya karkata komai shi yasa baka ganin riwaya a cikin littafin sa kai hujja da ita sai ka bi isnadin ta kamar yanda muka karanta isnadin Tabari din nan sai ka bi isnadin ka kalai da ce kaga cewa duk amintattun mutane ne sannan kai hujja da abin da ya kawo saboda yana tara ahadisai ahadith munkara ahadith mawdu'a yana kawo isra'iliyat shine a farkon kowace sura sai ya kawo falalatta akwai wani hadisi guda daya wanda yake hadisi ne mawdu'i baragurbi na ƙarya wanda aka jingina Abu Umama a farkon kowace sura ga falalatta da annabi ya faɗa na kowace sura har zuwa ƙarshen alqur'ani wanda wannan ƙarya ce babu wannan to ya kawo wannan a tafsirin da kowace sura sai ya kawo wannan falala din wanda kun san hadisin fada'ilul qur'an na wanda isma wani mutum da ake kira isma ibn abi nuh wanda ake masa alkunya da abu maryam wani mutum ne wanda ya kirkire hadisai na ƙarya dangane da falala alqur'ani ya watsa cikin al'umma da aka tuntube shi me yasa yayi haka yace wai ya ga mutane ne sun bar alqur'ani shine yasa ya kirkiri wannan hadisan dan ya kwadaitar da su karatun alqur'ani babban makaryaci ne ana kiran shi Nuh ibn abi maryam babban makaryaci ne ina ka koma cikin littafin tarajum na al-jarh wa ta'dil zaka ga magana akan sa to wannan dangane da abinda suka kawo kenan to duk wannan duk abin da suka kawo bai wuce wannan din ba duk wani isnadi da za su kawo ba wani isnadi da ya inganta sannan kuma mu ma mun faɗa ai ba mu boye ba ko mun boye sauraka hadihi bidaatuna ruddat ilaina muka faɗa ne ka dawo mana da shi baka zo mana da sabo ba sannan a cikin takaddar sai suka fito da aqida su duk da cewa an yi ta kokarin a babboye ta amma daga ka karanta takardar zaka san cewa waɗannan mutane ya kamata a yi wa mutane bayani akan aqidarsu kaga ya fara da cewa abin nan wassalatu wassalamu ala ashrafil khalqi ajma'in sayyidil awwalin wal akhirin wa khatamil anbiya'i wal mursalin muhammadin wa alihi at-tahirin sai yace wa ashabihi al-muntajabin al-ghurr al-mayamin alladhina ahsanu as-suhbah wa ablaw al-bala' al-hasan kaga anan yana ganin sahabbai akwai waɗanda suka zauna da Annabi sallallahu alaihi wasallam suka kyautata zaman su da shi akwai wanda kuma ba su kyautata zaman su da Annabi ba saboda haka shi yana salati ne ga sahabban da suka kyautata zaman su da Annabi kun san aqida shi a sahabban manzo Allah bayan wafatinsa duk sun yi ridda
sai ɗan tsirari da ba su wuce ka lissafa su a hannun yatsunka guda ɗaya ba, su kaɗai suka rage. Saboda haka waɗannan su ne sahabban. In ɗan shi'a ya ce min yadda da sahabbai, sai ka ce to ka yadda da Abubakar da Umar da Usman, tambaye shi waɗannan. Ka yadda da Abu Huraira da Muawiya da Abu Sufyan, waɗannan ba sahabbai ba ne? Duk sahabbai ne. Ka yadda da su, to nan za ka ga in shi'ancin ya ratsa shi zai yi turus, zai san me zai gaya maka. Sai dai in bai san shi'ancin ba, haka ake gaya masa a gurin taro, a ce mu shi'a min yadda da sahabbai, ya zaci da gaske ne. To ya sani cewa ba duka shi'a ba sahabbai gaba ɗayansu in banda ƴan tsirari da ba su wuce kwara 5-7 ba, su kadai ne suka yi saura a musulunci bayan manzo Allah ya wafati duk ridda suka yi. Ma'ana aikin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da yayi tai shekara 23 gaba ɗaya ya tafi a tutar banza, a tutar babu. Duk annabi sallallahu alaihi wasallam wahalar yayi ta sha amma bai yi nasara ba, abinda shi aski faɗa ke. To saboda haka tun daga nan sai suka ce wa ala ashabihi al-muntajabin al-ghurr al-mayamin alladhina ahsanu as-suhbah, wanda suka kyautata zama da annabi sallallahu alaihi wasallam. Kaga a dan shagube ake yi wa sayyidina Abubakar, Umar, Usman da sauran manyan sahabbai al-asharatul mubashirin bil janna, din in ka cire Ali duk sauran shagube ake musu cewa basu kyautata zaman su da annabi sallallahu alaihi wasallam ba. Sai suka ce walla'natu ala a'da'ihim ajma'in ila yawmid din. Masu wannan rubutu suka da suke nasiha cewa ina zagi. A cikin bayanai na akwai wanda na zaga, akwai wanda nace la'anar Allah ta tabbata gare shi. Ba wanda nake la'anta. Illa iyaka in ce abu kaza ba daidai bane, ba haka yake ba, abu kaza ƙarya aka yi, kuma ina faɗar hujja. Sai suka ce ina zage-zage. Amma takaddarsu da fara sai aka buɗe ta da la'ana. Sai aka buɗe ta da la'ana. Kuma wa ake la'ana? Sahabban manzon Allah. Domin su ake ganin su ne maƙiya alil baiti. Domin su ne suka ƙwace wa sayyidina Ali shugabanci. Shi ya kamata ya zama shugaba bayan annabi sallallahu alaihi wasallam, amma sai aka kwace. Sayyidina Umar yayi kutu-kutu, suka hada kai da su da Abu Ubaidah ibn al-Jarrah da Abu Abdurrahman ibn Auf, aka kwace aka danka wa Abu Bakar. Saboda haka shi yayi ta zaman hakuri da su. To saboda haka a gurin su in suka tsine wa makiya ahlul baiti, suna nufin sahabban manzo Allah sune namba ta farko, sune ar-raqmul awwal, kowa zai biyo baya ne. Mu da muka ce muna mun yadda da su, muna girmama su, mu ma mun shiga ciki a gurin su. Sai ya ce kuma assalamu ala man radiya bil islam dina, duk da ya akwai kuskure anan, assalamu ala man radiya bis salam ya rubuta, amma ina tsammanin mu bashi uzuri, kuskuren bugu ne. Ala man radiya bil islam dina wa qala la ilaha illa allah muhammadur rasulullah aliyyun waliyullah wa khalifatu rasulihi bila fasli. Ka duba wannan maganar, yana sallama ba fa ga dukkan wani musulmi ba, a'a yana sallama ne, yace ga wanda ya yarda da musulunci a matsayin addinin sa, yace la ilaha illallah muhammadur rasulullah ali waliyullah, kuma shine khalifan manzon Allah ba tare da samun shamaki ba. Wannan aqidar shi'a ce domin su yi mana raddi. Mu mun ce sayyidina Ali waliyi ne kuma khalifan manzon Allah ne, ba haka muke cewa ba? Ba yana cikin khulafa'ur rashidin ba? To amma duk da haka shi'a ba a yarda da mu ba, ana daukan mu a matsayin maqiya Ali da ahlul bait. Saboda mu mun ce khalifan manzon Allah ne na hudu, su kuma a gun su khalifan manzon Allah ne bila faslin. Faslin din nan shine Abubakar, Umar, Usman. To duk waɗannan a gurin su kwace suka yi, ba su ne khalifofin ba. Shi ne khalifa wanda yake bin manzon Allah kai tsaye ba tare da wani ya shiga tsakiyarsu ba. To kaga abin da yake cewa kenan, yana sallama ga wanda ya yarda da wannan aqidar. Wannan shi ne yake son haɗa kan musulmi, ya ce ni ina so in raba kan musulmi. Amma shi a sallamar sama ya ce yana yin sallama ne ga wanda ya yarda sayyidina Ali shi ne khalifa bayan annabi kai tsaye ba tare da wani ya shiga tsakaninsu ba. Kaga kenan a gurinsa waɗannan ba su cancanci sallama ba. Duk wanda bai cancanci sallama ba ya ɗauke shi a matsayin musulmi bai ɗauka ba. Shi ya sa kalmar bila faslin ban sani ba, shi kofo ta yayi ya san abin da take nufi kenan. Ya san abin da take nufi, ko kofo ta yayi bai san me take nufi ba. Don wani lokaci gani suke ana rubuta a littafan da ake aiko musu daga Iran, suna karanta amma ba su san me take nuna ba. Duk sanda ɗan shi'a ya ce bila faslin, yana so ya maida maka martani da cewa da kai da kace ka yarda da khilafar Ali, wannan ba zai fishe ka ba. Su sun yarda da khilafar Ali ne, amma ba su yarda da ta Abubakar da Umar da Usman ba, waɗannan ba khalifofi ba ne. to kaga tun daga nan sai ya fara fito da aqidar sa ta zagin sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallama amma a cikin wani salo wanda ba kowa zai gane ba da aka tashi fassara da Hausa din sai aka ki fassara bila faslin din sai ba a fassara ta ba saboda an san wannan kowa zai karanta in an fassara ba a gane ba zaka ce to nan me kake nufi ba tare da rabewa ba zai yi bayani to amma da larabcin kai kaga bila faslin dan bila fas aka ma rubuta amma bila faslin ne suke cewa saboda haka ka san duk mun san wannan to sannan kuma a ciki yake maganar cewa wai ana taimakawa Amerikawa da yan kanzagin su yanzu dan Allah a wannan marra dan shi ya kamata yayi wannan magana dan Allah yanzu duba faduwar Iraki da mutanen da aka karkashe dan Allah waye yake taimakon yan shi yan Amerika a can su wane ne da Allah ba su sistani bane su sistani ne su Abdulaziz Bakir al-Hakim su ne a cikin majalisa su ne tare da abin nan su sistani har rungumar Amerika aka rika yi ana ba su wahaki wata Qur'ani za a ba American da yazo karkashe maka yan uwa ka zauna da shi sistani har aka gama fafutuka a Iran har zuwa yau bai taba yin fatawa yake ayi muqawama wato ayi tirjiya ga wanda suka shigo abin nan ba Amerikawa nan ma su ne nasu shi yasa da suka tashi danga mulki suka danga wa shi a din suka yi ta propaganda cewa shi a su suka fiyawa Iraki tare da cewa ba haka bane sunna su suka fiyawa Iraki ba shi'a ba ba yadda za a yi shi'a su fiyawa Iraki a zauna a yi ta musu wannan mulkin na kama kariya da saddame musu shekara da shekaru yana karkashe su to kawai saboda in an tashi zabe in aka ce su suka ci ba za ka yi gaddama ba saboda an riga an yi maka propaganda cewa su suka fiyawa shine kawai amma waɗanda suka iya bada kididdiga da tsofaffin kididdigu da ake da su na Iraki na kasar Iraki ya nuna sunna su suka fiyawa kuma har zuwa yanzu guraren da suka fi girma a Iraki sunna ne suke zaune a guraren irin su al-Anbar irin su Ramadi duk sunna ne a gurin shi yasa gurin ya fi ko ina tirjiya da ta da kura a gaban yan mulkin mallaka sannan ka duba yankin arewa inda Kurdawa suke Kurdawa duk sunna suke duk Kurdawan nan sunna suke amma aka tashi sai a ce sunna shi'a kurdi ka ji wani sharri wai shi kurdi ba a sashi ba a lissafa cikin sunna su wane ne suke tare da Amerikawa a Iraki shi'a ne su wane ne suka taimaka aka karye gwamnatin Taliban har alfahari suke yi shi'a jaridunsu suna yi wa Amerika goli cewa ba dan mun taimaka miki ba za ki iya korar Taliban ba daga Afghanistan to kuma har kai ne kike da bakin ka ce wai ana taimaka Amerikawa ka manta ƴan uwanka da manyan rawunna suna zama da su a can ka fara wannan magana to sannan ku duba takarda ce shafi daya bai saka ma shafi daya ba amma kurakuran da suke ciki na larabci sun kai wajen guda 15 shafi daya ne wannan shine abin da yake rubutawa kuma watakila taron dangi aka yi dan sun ce masu hidima dan sun gashi a ƙarshe sun ce masu hidiman ahlul baiti khuddamu ahlul baiti taron dangi aka yi amma duk da haka an kasa rubuta shafi daidai to wanda ba zai rubuta nashi daidai ba kana tsammanin zai iya karanta na wani daidai nashi ne amma bai iya rubuta shi daidai ba kana tsammanin zai iya karanta na wani daidai yanzu kaga bara an ba ku dan misalai kaga duk inda hamzatul qati take hamzatul wasl take hamzatul qati ake rubuta ta irin su ifsah hamzatul qati ce hamzatul wasl ce amma hamzatul qati aka sa irin su ism hamzatul wasl ce ba hamzatul qati ba amma hamzatul qati suke sawa sannan duba irin su iktida shi ma hamzatul wasl ce ba hamzatul qati ba amma kaga don haka ba su ma san meye hamzatul qati meye hamzatul wasl ba fi sabilillah yanzu wannan ya kamata ya rubuto wannan yanzu ya dinga rabawa ya kamata ya ji kunya yazo misali yanzu kaga nan abin nan laqad za'amta al-ilma ma sha Allah wannan ba larabci bane ban san wani yare ba na dai san ba Hausa bace wannan ba kuma Kanuru bane ba Fullatanci ba wannan yare ne wannan laqad za'amta al-ilma za'ama min af'alil qulub af'alul qulub kuma koyo shi ne ana hada su ne da jumlar da take asalinta mubtada ne da khabar za'amta annaka ko za'ama an dole sai ta zo da abinda zakai tawilin sa da masdar amma ba a cewa za'amtal ilma sai ta addi zuwa ga mafuli guda daya wannan ba larabci kai ba wa tahjumun nasa ba a cewa tahjumun nasa in ka ka tahjumu dole ya ta'addi da ala wa tahjumu ala ba a cewa tahjumu tahjum baya ta'addi da kanka fi'ilin da yake ta'addi da kansa shine tuhajimu wannan shine yake ta'addi da kansa amma tahjumu la yata'adda bi nafsihi wa innama yata'adda bi ala sannan aka ce wa hadhihi risala sarihatun minka lid-difa'i an a'da'i illah lid-difa'i ba za ta zama lid-difa'i ba sai dai zama fid-difa'i ba lid-difa'i ba lamun anan ba ta da mahalli haka nan wa bi husni zannina bikum ala annakum wannan gwaranci ne wannan badin babu ita ta farko wa bi husni sai dai wa husnu zannina sannan ala din nan ba sai ta zo ba wa husnu zannina bikum annakum saboda zanna ta ta'adda ila maf'ulaini ba ta bukatar ala zanna min af'alil qulub ko sai tana da cikin af'alil qulub saboda ka ba ta bukatar ala to wannan kadan daga cikin irin kurakuran da suke cikin abin da bai kai shafi daya ba kuma an yi taron dangi akan sa wajen rubuta shi dan Allah a je ai karatu dan Allah sai ai karatu ku dai da shiga cikin abin da yake rudu ne da hayaniya mu abin da yasa muke fadar wannan maganganu sab ku muke yi duk mutumin da zai ce gyara kayanka ba zama sauke mu raba kuma a nasiha ce muke muku aqidar da kuka dauka aqida ce wacce ba ta rike kwarai da gaske aqida ce wacce bara gurbi ce aqida ce wacce dukkan mutane masoya Allah sun yi Allah wadare da warkida saboda haka ku yi kokari ku gane a daina rudar ku ka je wani ya baka wannan photostat din ka zo kana rabawa gaskiya ya cuce ka Allah madaukakin sarki ya shiryar da mu da ku baki daya
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه إني لكم نذير مبين ألا تعبدوا إلا الله أخاف عليكم عذاب يوم أليم
نعم الله مدوكتين سركي يتي ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه حقيقة من أي قود النبي نوح زواج متاننسا إني لكم نذير مبين ني للي مي غرغئيني غريكم ومي بيّن غرغئين ألا تعبدوا إلا الله دتي وكدك بوتا وقوة سي الله إني أخاف عليكم عذاب يوم أليم ni ina jiye muku tsoron azaba ta wani yini mai radadi wato Allah madaukakin sarki bayan yayi shimfida da bamu labarin abinda annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama ya gaya wa mutanansa da abinda Allah ya bashi na alqur'ani da yadda ubangiji yayi ta gaya mana abinda ya shafi halittar sama da kasa da hujjoji dai wadanda suke nuna wahadaniyarsa da kuma gaskiyar annabcin annabi sallallahu alaihi wasallama sai aka hada wannan da kissoshin annabawa domin a nuna wa mai karatu cewa dukkan annabawa sun zo ne da abu guda daya sun zo ne da cewa a bauta wa Allah shi kadai kuma dukkanin annabawa sun gamu da kalubale mutanansa sun kalubalance su kuma dukkanin annabawa daga karshe Allah yana ba su nasara akan mutanansu saboda haka annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallama da sahabbansa kamar ubangiji yana musu lallashi ne cewa duk abinda suka gamu da shi na tirjiya daga kafirai da kuma taurin kai da suke nuna musu kasu damu wannan dabi'a ce da wannan risala ko kuma wannan sako na ubangiji ya kunsa ko da yaushe ubangiji ya aiko da manzanni sai ya samu wadanda suke masa taurin kai shine ubangiji ya shiga ba da tarihi don haka alqur'ani yanzu an bude mana kundin tarihi za a ba mu tarihin annabi nuh annabi hud annabi salih annabi shu'aib sannan annabi ibrahim annabi musa annabi lut annabi musa alaihi salam don a baka cewa haka dukkan wannan tawaga ta annabawa ta kasance duk ga irin gogwalmaya da ta sha amma daga karshe ana yin nasara wannan zai kwantar da hankalin annabi sallallahu alaihi wasallam cewa shi ma zai yi nasara Allah ya ce ya aika annabi nuhu zuwa ga mutanansa shine farkon manzo da Allah madaukakin sarki ya aiko duniya bayan mutane sun koma bauta ma wasu wanda suke tsammanin su waliyai ne sun bar bauta wa Allah shi kadai suna shirka da wasu waɗanda suke zaton su waliyai ne suna hada su da Allah kun san kamar yadda ya tabbata a cikin hadisi a hadisin Abdullahi dan Abbas cewa mutanen annabi Nuhu gabanin Allah ya aiko shi, wato akwai mutanen da suke mutanen kirki waɗanda su ne wanda Allah maɗaukakin sarki ya faɗa a cikin suratu Nuhu, wa qalu la tazarunna alihatakum wa la tazarunna waddan wa la suwa'a wa la yaghutha wa ya'uqa wa nasra. Waɗannan mutane dukan su mutanen kirki ne, sunaye ne na mutanen kirki waɗanda suka shahara a cikin jama'a da aikin alkhairi da aikin da'a. To lokacin da suka mutu sai wasu suka ce a maimakon a manta da su gara ayi mutumin su dan ana tuna su, ƴaƴan mu suna iya tasowa su manta tarihin su, wataƙila a lokacin babu abin da aka sani na rubuce-rubuce ballantana a rubuta tarihin, sai suke ganin to in an yi mutumi wannan zai tsare tarihin. Duk sanda ƴaƴan mu suka taso sai mu gaya musu cewa waɗannan mutanen kirki ne, ga kuma labarin su ne a ci gaba da koyi da su. To tafiya sai shaidan ya zo ya gaya wa jikokin waɗannan cewa ai iyayenku waɗannan gumakan suke bautawa, sai suka shiga bauta musu. To shine Allah maɗaukakin sarki ya aiko da farkon risala, ta farko ita ce risala ta annabi Nuhu alaihi salam zuwa duniya, cewa ya gaya wa mutane abin nan da suke bauta ba Allah ba su bari su bauta wa Allah shi kadai. Inni lakum nadhirun mubin, ne mai gargadi ne a cikinku kuma mai bayyana gargadin nan. Allah ta'budu illa iyyah, wato wannan shine abinda saƙona ya kunsa. An din nan ka iya cewa tafsiriya ce, ana fassara maka abinda arsalna ta kunsa, ko kuma nadhirun domin shi ma fihi ma'anar kauli an la ta'budu illa iyyah, ko kuma kace an din nan mukhaffafa ce minas saqila ay annahu la ta'budu illa iyyah, cewa kada ku bau illallah, kada ku bauta wa kowa sai Allah, kada ku bauta wa kowa sai Allah. Wannan shine abinda saƙon nashi ya kunsa, kun ga yayi daidai da saƙon da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi, kamar yadda farkon surar ta nuna kitabun uhkimat ayatu thumma fussilat min ladun hakimin khabir an la ta'budu illa iyyah, wato tun daga nan Ubangiji yana gaya maka cewa tun daga Annabi na farko magana iri ɗaya suke yi, kusan lafazin su ma ya zama kamar guda ɗaya. Yace inni lakum nadhirun mubin, sai kuma innani lakum minhu nadhirun wa bashir, saboda haka Ubangiji ya nuna mana cewa hatta lafazin su kusan yayi kama ma da juna, saboda abinda suka zo da shi guda ɗaya ne. Allah ta'budu illa iyyah, inni akhafu alaikum illa Allah, Allah ta'budu illa Allah, inni akhafu alaikum عذاب يوم الالف, ni ina je muku tsoran azabar wani yini mai radadi, wato wannan shi yake fassara maka gargadin, aka kawo maganar yini mai tsanani domin shi kullun gargadi tsoratarwa ne, sabanin bushara faranta rai ne, a gaya maka abinda zai maka dadi a ranka shine bushara, gargadi kuma a gaya maka abinda zai tsoratar da kai. To shi yasa wannan gargadin Ubangiji ya fito da shi cikin wannan jumla, inni akhafu alaikum عذاب يوم الالف, aka yi izafar azabar zuwa ga يوم الالف, yaumin din aka sifanta shi da alim, wato mai radadi, don a nuna maka tsananin radadin da azabar da take cikin wannan yini din, wato shi kansa yini din yana kuna da wannan azaba din, ballantana kuma wanda yake cikin sa, shi yasa aka sifanta yini din da shine mai radadi, azabi yaumin alim. Sannan kuma Ubangiji ya kawo azaba anan na kira ce, tunda izafar ta zuwa ga na kira baya fitar da ita daga tankis, wata azaba ta wani yini mai radadi. Wasu malamai suka ce ana nufin azabar duniya, wasu suka ce ana nufin azabar lahira, amma me zai hana a nufi azabar kowace ma, azabar duniya wacce za ta same su in ba su yi imani ba, wanda kuma daga ƙarshe Allah ya aiko musu dufana, kaga azabi yawmin alim ce a nan duniya. Sannan kuma azabar da za ta same su a lahira, shi a lokacin da yake gaya musu wannan sun fahimci azabar duniya yake nufi, tunda ba su yarda da ta lahira ba, shi yasa a can gaba suke cewa fa'atina bima ta'iduna in kuntum minas sadiqin, ka kawo mana azabar da kake mana alkawari in har gaskiya kake faɗa. Kaga ba su yarda da maganar lahira ba, su suna fahimtar azabar duniya yake musu gargadi. To kuma shi Annabi Nuhu shi kansa ai ya san cewa in dai har ba su yi imani ba, ba mamaki Ubangiji ya musu azaba tun daga nan duniya, saboda haka shi din ma zai iya fahimtar azaba mai radadi, ko kuma zai iya nufin azaba mai radadi cikin maganarsa. فقال الملأ الذين كفروا من قومه
قال الملأ الذين كفروا من قومه ما نراك إلا بشرا مثلنا وما نراك اتبعك إلا الذين هم وَمَا نَرَاكَ اتَّبَعَكَ إِلَّا الَّذِينَ هُمْ أَرَاذِلُنَا بَادِيَ الرَّأْيِ وَمَا نَرَى لَكُمْ عَلَيْنَا مِنْ فَضْلٍ بَلْ نَظُنُّ كلكم كاذبين
فقال الملأ الذين كفروا من قومه sai manyan mutane manyan gari waɗanda suka kafirta daga cikin jama'arsa daga cikin mutanansa sai suka ce ma naraka illa basharan mislana mu ba ma ganin ka face mutun ne irin mu wa ma naraka tabaka illa allazina hum araziluna kuma ba ma ganin waɗanda suka bi ka face sune mafiya kaskanci sune kaskantaccun cikin mu ba dai an ra'ayi kuma sun bi ka ne ba tare da zurfin tunani ba وما نرى لكم علينا من فضل وما ما غنن وني في فيكو ده كوكي ده شي اكنمو بل لظنكم كاذبين بارما منا تسمانن كو مقريتاني كو دوبا irin wannan tuhuma da suka yi wa annabi nuhu alaihi salam da mabiyansa shubuhohin da suke ganin su ne za su hana su karbar gaskiya su za su hana su gaskata annabi nuhu alaihi salam Allah ya ce fa qala al mala'u akaw fa wattaki ta tafri'i ce don a nuna maka cewa Annabi Nuhu yana gama maganarsa ko zo ku bi Allah ba su tsaya sun yi wani tunani ba shi yasa wannan fadin tana nuna ta'kidi wato abin da yazo nan take nan da nan sai manyan gari sai suka shiga cewa ma naraka illa basharan mislana manyan gari har kullun ba lalle ya zama sune masu gaskiya ba ba lalle ne zama sune masu waɗanda suke akan daidai ba ba lalle ne ya zama su ne waɗanda suke da kyakkyawar ra'ayi ba manyan gari su dai an san su ne shugabanni a gari suke da fada a ji a gari sannan kuma su suna ganin suna da shugabanci ganin annabi Nuhu alaihi salam yanzu yana wa'azi yana cewa a zo a bi Allah a bauta masa shi kadai a daina bauta abubuwan da ake bauta sai suke ganin kamar zai kwace musu shugabancinsu sannan shugabancinsu a lokacin suna gina shi ne akan wasu abubuwa wanda yake shugaba ya kamata ya mallaki wasu abubuwa waɗannan abubuwan da suke so shugaba ya mallaka ba wasu abubuwa bane wanda suke na kamala amma a gurin su suna ganin su na kamala mai wannan sifofin shine kamili shi ya kamata ya zama shugaba ya zama jarumi ne ya zama mai kudi ne ya zama mai shugabanci ne ya zama mai kyan diri ne yana da kyan halitta waɗannan abubuwan suna ga sune miƙiyasi a gurin su idan mai shugabanci ne da yawan mabiya kaga kenan ana buƙatar lokacin da ake buƙatar shi ake buƙatar mabiyansa zai bayar zai bada taimako ta fuskar mabiyansa idan ya kasance mai ƙarfi ne ana ganin duk lokacin da ake buƙatar kare ƙasa zai bada ƙarfinsa wajen kare ƙasa daga makiya abokan gaba saboda haka ana ga shi ma ya kamata a bashi wani abu na shugabanci idan mai dukiya ne ana ga ana buƙatar dukiyarsa shi ma ya kamata a bashi wani abu na shugabanci in mai kyan kira ne mai kyan diri ne ana jin daɗin zama da shi ana jin daɗin hira da shi ya kamata shi ma a ɗauke shi wani abu amma duk wanda bai mallaki waɗannan abubuwa ba to kada ya zama kada ya iya ce zai samu shugabanci ya zama na talaka ne kai ya nemi shugabanci ko ya zama na ainihin baya da wani garin jiki ka annahu kusubun musannada ganshi kamar wani katan katako ce bai zama kamar haka ba to kada ya yi maganar cewa shi a nada shi shugabanci saboda ka su a gurin su wannan shine miƙiyasi na shugabanci kuma wanda yake da wannan shi ya kamata ya zama shugaba don haka lokacin da annabi Nuhu ya fara kiransa sai ya kasance talakawa su suke ta bin sa sai ya kasance marasa galihu su suke bin sa masu rauni su suke bin sa sai suke ganin cewa wannan alama ce da take nuna ba gaskiya yake faɗa ba waɗannan bai kamata a ce sun fi su fahimta ba sai suka ce na farko shi ba su ma naraka illa basharan mislana kai dai mutum ne irin mu me zai sa a zabe ka kai a baka shugabanci mu ba a zabe mu ba dan suna ga su ne almala'u su ne manyan gari dan menene ba za a ba ma wani da wani da wani ba ai sun fi ka wadata sun fi ka daukaka sun fi ka asali sun fi ka kaza sun fi ka kaza to tunda ba a ba su ba dan me kai za a baka saboda haka ya kamata dai ka dara mu ka zama wani aljani ne kai ko mala'ika ko wani jinsi dai ba irin mu ba kuma jinsin da ya dara namu kaga wannan shubha ce da dukkan kafirai suka hada baki a kanta cewa yaya za su bi mutum a basharan minna wahidan nattabi'u illa idan lafi dalalin wasu'ur yanzu mutum ɗaya guda ɗaya tak a cikin mu sai mu bi shi ka in mun yi haka mun zama cikin hauka da bata da cikin bata da hauka kaga rashin bin nasu shine bata kuma shine hauka saboda haka suka ce ya za su bi mutum ya kamata ya zama ba mutum bane sun banta cewa ubangiji Allahu a'lamu haythu yaj'alu risalatahu kuma Allahu yasfi min al mala'ikati rusula wa min an-nas yana zaben manzanni da ko ina kuma aiko mutum cikin su yazo ya karantar da su ya sai musu sauki akan aiko da manzanni kamar yadda muka sha bayani akan a aiko da mala'ika domin ba za su iya tajanusi da mala'ika ba amma za su iya tajanusi da mutum za su iya zama da shi su karba abin da yake fada musu na gaskiya saboda haka annabi Nuhu alaihi salam Allah ya turo shi mutum kamar su sai suka ce da shi ma naraka illa basharan mislana to haka wannan hujja ce ta farko da za ta sa ba za mu bi ka ba wa ma naraka tabaka illa alladhina hum ahluna kuma ba mu ga waɗanda suke bin ka ba sai waɗanda suke makaskanta a cikin mu wato idan aka ba su labarin wani shugaba aka ce babba ne mutum ne da yake babba wanda ake girmamawa suna gane shi ta hanyar mabiyansa a ga cewa mabiyansa din nan su ma wasu ne su ma ashraful qaumi ne su ma manyan gari ne to su da cewa shi shugaban ne amma aka ga cewa wasu ƴan jigari-jigari ne duk suke binsa a baya to alamar cewa shi fa ba shugaban bane bai cancanci shugabanci ba saboda haka sai suka kalli annabi Nuhu ta bangaren su suka ce shi mutum ne ba zai iya zama shugaba ba suka ce to kuma ta bangaren mabiyanka shi ma nan ba za ka iya zama manzo ba za ka iya zama mai gaskiya ba ba za ka iya zama shugabanmu ba saboda mabiyanka ba wasu bane illal ladina hum araziluna sai waɗanda suke kaskantattun cikinmu waɗanda suke masu ƙananan sana'o'i ƙananan sana'o'i waɗanda suke masu dako leburanci su muka ga suna binka ya kamata inda kai manzo ne mu ga cewa manyan mutane ne suke binka badi'ar ra'ayi sannan su ma ba da zurfin tunani ba su ma ba su tsaya sun yi aiki da tunaninsu ba dan da sun yi aiki da kwakwalwarsu ba za su bi ka ba su suna nuna cewa su sun yi aiki da tasu kwakwalwar waɗannan saboda arazin ne cikin mutane kaskantattu ne ba su da galihu to ba su da tunani a gurinsu babban mutum shine mai tunani shine mai fahimta amma wanda ba shi da wadata ba shi da jama'a ba shi da kabila mai karfi to bai kamata ya zama yana da fahimta ba kaga wannan duk maqayis ne na jahiliya ma'auni ne na jahiliya ba na ma'auni ne na mutum wanda yake mai hankali ba saboda haka suna cewa su ma ba su tsaya sun yi tunani ba kamar ce masa suke yi su ma in suka tsaya suka yi tunani za su gudu su bakka amma yanzu ba su yi tunani ba ne badi'ar ra'ayi a farkon karo ne suka bi ka amma nan gaba in suka yi dogon tunani za su bakka suka dawo suka ce kuma wa ma nara lakum alaina min fadli kaga anan kuma duk sun hada annabi Nuhu din da shi da waɗanda suka ce araziluna sun tara su gaba daya suka ce kuma gaba dayan ku mu ba ma ga wani fifiko da kuke da shi akan mu ya haka mata ya zama kun fi mu fifiko amma ba mu ga wani fifiko da kuke da shi wani matsayi kuka fi mu har da za ku ce ku kuke kan gaskiya mu kuma muna kan bata sai suka ce bal nazunnukum kadhibin bal tsammanin mu ƙarya kuke yi azzannu anan ya iya zama bi ma'anar ilm don azzannu yana zuwa bi ma'anar ilm bi ma'anar yaqin wato mun tabbata ku maƙaryata ne allazina yazunnuna annahum mulaqu rabbihim kaga yazunnuna anan ana nufin waɗanda suka tabbatar ba ana nufin suke zato ba saboda haka kalmar zan a larabci tana zuwa bi ma'ana al-yaqin tana zuwa bi ma'ana al-ilm saboda haka nan ta yi banda zunnukun ba wai suna shakka ba su a gonu sun tabbata mun tabbatar da ku maƙaryata ne tuhuma ta ƙarshe kenan ka kuma iya barin zannu a babinta ba waɗancan sun ce da su badi'ar ra'ayi ba wanda ba su da zurfin tunani shi yasa suka bi shi to kada wai su ma su zama kamar su su yi abu ba tare da su yanke hukunci ba tare da sun tsaya sun yi dogon tunani ba sai suka rage suka ce muna tsammanin ku maƙaryata ne saboda haka ta ga dalilin ƙaryata su saboda su mutane ne annabi Nuhu mutum ne ya za a yi mutum ya zama shugaba ya zama manzo sannan mabiyansa waɗanda suke a raziluna wato kaskantattu ne wanda kuma a ƙa'ida galibi waɗanda suka fi riƙe gaskiya su ne waɗanda suke galabaitattu ɗin domin kullum su suke neman mafita manyan gari galibi su aka fi samun azzalumai a cikinsu waɗanda suke macuta shuwagabanni su aka fi samun macuta a cikinsu shi wanda yake galabaitacce kullum neman mafita yake in yau aka ce ga wanda zai yanta shi daga waɗannan azzaluman da gudu zai bi shi saboda haka su sun fi samun yanci su bi shi kuma babba gani yake yi yana da wata maslaha na farko ana girmama shi na biyu yana tara wata dukiya ta hanyar ma da bata dace ba na uku kuma yana amfani da wannan matsayin nashi ya gallaza wa mutane yadda ya ga dama in aka ce za a kawo gaskiya to shi fa duk wannan maslahohin nasa an rushe masa su kaga dole ya faɗa da gaskiya shi yasa galibi waɗanda suka fi faɗa da gaskiya su ne waɗanda Allah ya ba su wadata ko ya ba su mulki ko ya ba su yawan jama'a su suka fi fada da gaskiya shi yasa zamu ga Allah madaukakin sarki yana cewa wa idza aradna an nuhlika qaryatan amarna mutra fiha fa fasaqu fiha fa haqqa 'alayha al-qawl fa damarnaha tadmira duk lokacin da muke san halaka wata alƙarya sai mu sanya mutra fiha masu wadata masu ni'imar a ciki ɗan ajin tubarkalla sai su yi tabarna sai tabarna a ciki karshe mu halaka wannan ƙarya wa kazalika ja'alna fi kulli qaryatin akabira mujrimiha haka nan muka sanya ko a cikin kowace alƙarya muka sanya manyan alƙaryar su ne ko manyan masu laifi wa kazalika ma arsalna min qablika fi qaryatin min nadirin illa qala mutrafuha inna wajadna aba'ana ala ummatin wa inna ala atharihim muqtadun haka nan dukkan wani da Allah ya aiko wani manzo da Allah ya aiko gabanin Annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin wata alƙarya Allah ya ce illa qala mutrafuha sai masu jin dadin garin manyan garin kenan sai sun ce inna wajadna aba'ana ala umma mun samu iyayenmu ne akan wannan addini addini ne na kaka da kakanni wa inna ala atharihim muqtadun kuma mu su za mu saudaka to saboda har gode yaushe irin waɗannan su suka fi ainihin su suka fi yaki da gaskiya ga labaitattu su suka fi gaskiya domin su suke ganin mafita a cikin wannan gaskiya din sannan kuma za mu gani a hadisin Hiraql hadisin da yake cikin sahihai lokacin da Hiraql wato sarkin Rumawa yake ce aje a kawo masa Abu Sufyan yayi masa tambayoyi a lokacin Abu Sufyan bai musulunta ba yayi masa tambayoyi game da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ji meye sifofinsa meye ɗabi'unsa ya yake a cikinsu a lokacin da aka kira Abu Sufyan cikin tambayoyin da aka yi masa ya tambaye shi a ashrafun nasi taba'uhu am du'afa'uhu manyan mutane ne suka yadda da shi ko kuma galabaitattun mutane wanda ba su da galihu su suka yadda da Annabi ko kuma manyan gari sai yace bal du'afa'uhu ai galab shi ya zata cewa kamar kai haba ai duk yan wannan yan tasha ne da suke bin su bal du'afa'uhu to shi ne sai Hiraql sai yace hum asba'ur rusul to ai su ne da ban suke bin manzanni wato Hiraql ya san ya gane gaskiya dan a lokacin kawai saboda wannan mulkin ya hana ya abin nan har mutanansa sun fara shakkar sa sai ya fito yace shi fa yana nan kan bakansa fa dan har sun fara shakkar sa saboda sun ga irin tambayoyin da ya dinga yawo manzo Allah ya dinga yawo Abu Sufyan kuma da ya ba da ansa sai ce to wannan ba zai iya zama kaza ba wanda yake kaza ba zai ya taba muku ƙarya kun taba suka ce ai bai taba maka ƙarya ba yace to ba zai bar ƙarya ba lokacin da yake yarinta sai yanzu bayan ya girma kuma ya muku ƙarya ba zai ƙi muku ƙarya ba kuma yawa Allah ƙarya to sai suka ga cewa to alama zai yadda to shine suka tayar bana tsayar baya shi kuma yace yana nan kan bakansa kuma ya mutu a kafirinsa to shi saboda haka ita gaskiya ba ta bukatar wai sai mutum ya tsaya yayi wani dogon tunani kamar yadda suke cewa wai ba dai ra'ayi wai waɗannan ba su yi amfani da zurfin tunaninsu ba ai ita gaskiya in dai ta fito karara kamar rana ce in ta fito karara rana tsaka ka zo kana tunanin wai ranar nan akwai ta ko babu kaga mutane ya ce wannan fa kansa ya sunci notinsa ya kunci ai sai kai ce kai rana ku ta fito sha biyu rana fa rana ku mutane suna ta neman ilwa shi yana tambaya wai ku ranar nan da gaske ne ta fito haka ba bukatar abin nan walaysa yasihu fil azhar shay'un idha ihtaja an-nahar ila dalili ba abinda kwakwalwa za ta yadda da shi in har rana za ta bukaci sai an kafa mata dalili haka gaskiya ba ta bukatar sai an tsaya an yi wani zurfin tunani matukar dai an fahimci cewa wannan abun gaskiya ne shi yasa lokacin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya kira sayyidina Abubakar bai yi wata ba ya karbi musulunci Annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa ba wanda na kirawo ma da autu ahadan ila al-islam illa kanat lahu kabwa illa Abubakar babu wanda na kirawo zuwa ga musulunci face yayi dan inda akai ya musulunta ko kai ya musulunta sai Abubakar shi da na kirawo shi fa innahu lam yatala'sar bai yi kai kawo ba bai yi inina ba ana cewa da shi ga musulunci ga yadda yake yana jin bayanin musulunci sai ce ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah saboda abu ne da ya dace da fitrarsa shi kansa abin yana jin a ransa cewa abin da ake yi ba daidai bane bai kamata a bauta gunki ba bai kamata a yi kaza ba bai kamata a yi kaza ba amma da wace hujja zai hana mutane ba ya da ita sai aka zo aka ce masa gashi annabi yazo ce ga addini Allah ya koda gashi gashi yadda yake yana jin haka sai ji ya daidai da fitrarka sai kalmar shahada don haka a ce wai su sun yi imani saboda ba su da zurfin tunani shi yasa suka yi imani su ko manyan gari suna da zurfin tunani shi yasa ba su yi imani ba wannan duk yana nuna cewa ba su san gaskiyar bane shi yasa suke fadar haka Allah ya ce kala
قَالَ يَا قَوْمِ أَرَأَيْتُمْ إِن كُنْتُ عَلَى بَيِّنَةٍ مِّن رَّبِّي وَآتَانِي رَحْمَةً مِّنْ عِندِهِ فَعُمِّيَتْ عَلَيْكُمْ أَنُلْزِمُكُمُوهَا وَأَنتُمْ لَهَا كَارِهُونَ
النبي نوح yace kala ya qaumi ya ku mutane na kun ga nan ma sai saki kiran su da ya qaumi domin dai ya kara jawo hankalin su ya kwantar da wannan fushi nasu da suka yi sai ya kara cewa ya qaumi ku mutane wannan dan ya nuna musu cewa maslahar su yake nema tunda shi nasu ne ba fa yana neman ya kwace musu shugabanci bane ko ya raba su da maslahar su a'a yana neman musu abin da yafi zama maslaha ta hakika ya qaumi ara'aytum in kuntu ala bayyinatin min rabbi yanzu ku bani labari in har na kasance a bisa wata hujja daga ubangiji na wato annabci ubangiji na ya bani ba wai ainihin ni ne na zabi kaina na mayar da kaina annabi ba a ubangiji shi ya bani wannan annabci ya kuma bani wata hujja daga gare shi wa atani rahmatan min indi ya bani rahma ta annabci daga wajensa bayyana ya bani burhan ya bani hujja da zan gaya muku sannan kuma ya bani annabci daga wajensa kun ga ashe ba zabin kaina bane ubangiji shi yake zaba ya bayar don haka kasancewa ta mutum wannan kai ya rufe muku ido ba ni na nada kaina ba bare ku ce kai mutum ne bai kamata ka nada kanka a wannan matsayi ba ubangiji ne ya bani sannan fa ummiyat alaikum wannan rahama din da wannan hujja din ta bace gabarin ku ta kuka kasa gane ta kuka makance ba ku iya ganin wannan hujja din wato anan annabi nuhu alaihi salam kamar yana mayar musu da martani ne a fakaice ba sun ce ma wadancan da suka bi annabi nuhu badiyar ra'ayi ba cewa ba su da zurfin tunani to shi kuma yana nuna musu cewa su ne yanzu makafi ba sa ganin gaskiya su bita to amma a cikin wani wata siga da ba za ta tunzura su ba ce ba ku ganin yanzu in an bani wata in ina kasance bisa wata hujja daga ubangiji na kuma ya bani wata rahama daga wajen su ko kuma fa ummiyat alaikum ta bace muku da gani ko aka makantar da ku ga barin ganinta ba ku iya ganinta anulzimukumuha yanzu shin ma tilasta muku sai kun rike ta sai kun bita wa antum la hakarihuna alhalin ba ku so kaga annabi nuhu da farko ya dauko maganar da sigar shi kadai in kuntu ala bayyinatin min rabbi wa atani rahmatan min indi sai kuma ya dawo yace anulzimukumuha sai ya hado da wadancan da ake ganin su a raziluna dan ya nuna masa cewa wadannan tare da ni suke ni a guna masu martaba ne masu matsayi ne inda ana tilasta wani ya bi addini tare da su da ni da su da ku za mu tilasta ku shi yasa sai ya hado su cikin maganar dan su kada su dauka yadda suka ce wadancan mutanen kasantattu ne wulakantattu haka annabi nuhu yake kallon su a'a annabi nuhu yana ganin sa ansaruhu ne a'wanuhu su ne mataimakan sa inda za a tilasta wadannan su bi gaskiya to da su za a yi shi yasa ce anulzimukumuha yanzu ma tilasta muku sai kun bi wa antum la hakarihuna alhalin ba ku so wato abinda muke fada din nan ba tilasta muke so mu yi muku ba a'a babu tilasta a addini muna fada muku gaskiya ne da abin da yazo daga ubangiji kun yadda ku bi to ku bi in ba ku yadda ba ku je ku ci gaba da abin da kuke yi amma kuma mu ba za mu fasa karantarwa ba za mu fasa fadakarwa ba wannan shine sakon da yake nuna musu amma ya fara ba su ansa ainihin a dunkule zai dawo kuma ya ba su ansa filla filla wadancan shubuhohi da suka kawo na cewa shi mutum ne sannan su wadanda suka bi shi kaskantattu ne sannan kuma ba su da wani fifiko akan su duk zai bi su kuma bayan ɗaya ya ainihin warware su saboda yadda annabi nuhu yake magana da mutanensa shi ya sa ma ake masa take da khatibul anbiya wato a cikin annabawa shi ne khatibinsu shi ne mai hudu ba a cikinsu saboda haka annabi nuhu alaihi salam bayan ya ba su ansa a dunkule wanda ita ce wannan ayatun sa zai kuma zo ya ba su ansa filla filla wanda za su nuna ce zai nuna musu cewa abinda kuka rike a matsayin shubha da hujja ba hujja bace kwata kwata bai kamata su har ya hana ku bin gaskiya ba yayin da gaskiya ta zo muku Allah madaukakin sarki ya nuna mana gaskiya gaskiya ce ba mu ikon binta ya nuna mana ƙarya ƙarya ce ba mu ikon kaurace mata wa sallallahu wa sallama ala nabiyina Muhammad wa alihi wa sahbihi